Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Sarfilu Hashim Gumer. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri. Yau Talata, 10 ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Sarfilu ba makamin labarai.
To, binta shugabannin kungiyar tsaro ta NATO da na tarayyar Turai sun karfafa kudurinsu na baiwa kasar Ukraine goyon bayan soji don tunkarar mamayar Russia ta kusan shekara guda. Yau Talata, wata kota a Uganda ta soke wani sashe na dokar sadarwa da aka yi amfani da ita wajen kurfanar da masu sukar gwamnati. Haka kuma za a ji cewa Amurka ta soke hukuncin kisa da irin tayo wasu mutane biyu dangane da zanga-zangar kin jinin gwamnati.
Kanin labaran duniya kenan. To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matakin ƙarin kuɗin makarantu da wasu jami'o'i a Ghana suka ɗauka ya sanya wasu iyaye da ɗalibai ciki har da ƙasashen waje masu neman ilimi a ƙasar cikin fargaba kan makomar neman iliminsu.
Ina kula da yara biyu, namiji guda da mace guda. Dan yanzu things ya yi hard sosai. Sai muna kuka muna fadi malakumma. In ba an duba gwamnati ya shigo ciki ba, gaskiya yara na sai dai su bar su kunna. Sai muna kuka muna fadi ma duniya, duniya su shigo ciki kan da yayin shugaba kuma yayi taimaka mana mu duba yaran su kare sauransu.
Za kuma ku ji cewa jami'an tsaron kasar Niger sun kama wani mutum wanda ya shahara wajen yin garkuwa da mutane a tsakanin kasashen Najeriya da Niger. Sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Sarfilu da labaran duniya.
To, jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Shugabannin kungiyar tsaro ta NATO da na tarayyar Turai sun karfafa kudurinsu na baiwa kasar Ukraine goyon bayan soji don tunkarar mamayar Russia ta kusan shekara guda, ciki har da samar da ingantattun matakan kariya ta sararin samaniya da sauran kayayyakin aiki. Shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta faɗa mani ma labarai yau Talata cewa tana ganin ya kamata Ukraine ta samu dukkan kayan aikin soji da take bukata domin kare kanta, saboda suna kuma kare ka'idojin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya kan muhimmancin haƙoƙi da dokokin ƙasa da ƙasa. Da yake magana tare da von der Leyen da shugaban Majalisar Tarayyar Turai Charles Michel bayan wani taro a Brussels, sakataren janar na NATO Jens Stoltenberg ya yi maraba da sanarwar da ƙasashen Amurka da Jamus da Faransa suka yi a kwanakin baya na shirin baiwa Ukraine sabbin makamai da motocin sulke. Ya jaddada buƙatar kuma a ci gaba da mai da hankali kan horarwa da kula da makaman bisa yarjejeniyar abokan ƙawancen da ke tallafawa sojojin na Ukraine. Yau Talata, wata kota a Uganda ta soke wani sashe na dokar sadarwa da aka yi amfani da ita wajen gudanar da masu sukar gwamnati, 'yan jarida da marubuta, ciki har da biyu daga wanda suka yi gudun hijira a Jamus, inji hukuncin. A ƙarƙashin dokar hana amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa ta Uganda, ɗaya daga cikin sassan haramta amfani da hanyar sadarwar zamani don damun zaman lafiya, shiru ko take haƙƙin mutum ba tare da wata hujja ba. Hukunce-hukuncen waɗanda suka aikata laifi na iya kamawa daga tsauraran hukunci na tsaba tara kuɗi zuwa ɗaurin shekaru masu yawa. A wani hukunci da aka yanke kan ƙarar da wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama mai shigar na neman a soke wannan sashe na dokar, kotun tsarin mulkin ƙasar ta amince da hakan, tana mai cewa hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar.
To, nan ba da jimawa ba, Sarfili zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To, a matakin ƙarin kuɗin makaranta da wasu jami'o'i a Ghana suka ɗauka ya sanya wasu iyaye ɗalibai ciki har da ƙasashen waje masu neman ilimi a ƙasar cikin fargaba kan makomar neman iliminsu. Haka kuma suna ganin wannan mataki na iya sa 'ya'yansu su daina zuwa makaranta. Hakan kuma zai iya barazana sosai ga sashen ilimi a ƙasar. Wakilin muryar Amurka da ke Kumasi, Hamza Adam, na ɗauke da ƙarin bayani.
The University of Ghana has increased the academic facility user fee 100%.
Wannan ne koka wanda kungiyar haɗin gwiwar ɗaliban jami'o'i a Ghana ke yi na bukatar da jami'o'in su janye matakin kare kuɗin makaranta a wasu jami'o'in ƙasar, abinda ɗaliban suka ce ya sanya neman iliminsu cikin halin koma baya. Ƙarin kuɗin karatun ɗalibai a wasu jami'o'i da suka hada da University of Ghana da ke Accra, babban birnin ƙasar, da jami'an horar da ilimin kimiyya da fasaha wato KNUST a Kumasi, da jami'an Winneba da ke jihar Tsakiya da dai sauransu, ya saba wadda da majalisar dattawa na kasar Ghana ta amince a kai a bara, wato kashi 15 cikin 100 wasu daliban sun ce ba za su iya ba muddan gwamnati bata soma baki akan wannan al'amari ba. Anas Zakari Yawu, dalibin aji hudu a jami'an Winneba dake jihar Sakiya, ya ce
ba mu da kanmu ke biya ba, iyaye ne ke taimaka muna. Lalle dai ya affect neman ilimi, because final year student gabanin ka kammala karatu ya kamata ka biya kowane kudi ne da ya kamata ka biya. A wanga kari da aka yi da mutum ba kama yi tunane kaman karin zai yawa ya kai inda makarantayya suka ce ka biya ba. Lalle dai ba kai ka biya ba, na farko ba za ka yi ka register courses ɗinka na final year ba, na biyu kuma ba za ka yi ka graduate ba, tunda dai an bi ka bashi kuma ya kamata ka biya wannan bashi. Ya affect na sosai.
Shi kuwa Ashraf Abdulrahim mai daukan da wayan wasu dalibai su biyu a jami'a yana cikin fargaba kan makomar su.
Ina kula da yara biyu, na miji guda da mace guda. Dan yanzu things yayi hard sosai. Sai muna kuka muna fadi malakunma. In ba an duba gwamnati ya shigo ciki ba, gaskiya yara na sai dai su bar school din. Sai muna kuka muna fadi ma duniya su shigo ciki kan da yayin shugaba kuma yayi taimaka mana mai mu duba yara na su kare sauran school su.
Malam Sulaimanu Sa'idu mai sharhi kan harkar neman ilimi a Ghana na ganin wannan mataki ya janyo mummunan tasiri ta fannin ilimi a kasar.
Wanda karin da aka ya dara ya kai 30-40 wani ma na 100%. Kamar yau medicine university ya zama fifi, laka yi law ma ya zama fifi. Wani ya sa da yawancin yara wanda suke talibai wanda suke so su bi masu irin program kamar law ko medicine ya waye gari sun bi suna wani afta ba. Wani kuma ma kudin ma ba shi ya sa cikin sakamiziya ya zama su da wani yanayin da bai kamata ba. Sai kuma neman ilimi ya neman a samu kwanciyar hankali. In dai ba kwanciyar hankali ne game da don kudajen da mai shi ne kamata yana da shani shi ke nema fa ba samun yanda ya kamata. Kula kwaye da gaske don in dai kasa ya ci gaba to yana dangantaka wurin neman ilimi.
Kowane mataki ne gwamnati ke dauka akan wannan batu. Isa Safashini babban jami'in gwamnati ya ce tuni aka baiwa jami'o'in umarni da su kauce wa wannan matakin karin kudin makaranta da ya zarta kashi 100.
Zancen da minister na education ya fada cewa kar su yi wasi da dokan kasa wanda yake parliament ya amince su yi kari cikin 100 ayi kari 15 na ga ya kamata su yi aiki da wannan domin iyayi ba kyau haka rayuwa kunci yazo shi yasa ya kamata su duba su yi aiki da wannan za iyayi ba su iya ba su masu wadewa ba takuran su jiwa wurin duban iyalan su ma su yi nasu su duba yaran nan samu aji su.
To sai dai tuni wasu jami'o'i ciki har da babban jami'an University of Ghana dake Accra ta fitar da sanarwa tana mai cewa matakin da ta dauka bai saba wa dokan kasa ba. Dalibai marasa karfi da suka hada da na ciki da kasashen waje masu karatu a jami'o'in Ghana ne wannan al'amari zai iya yin barazana sosai ga makomar karatun su. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
Madalla, an gaishe ka Hamza Adam. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sarfili da karshen labaran duniya.
To Binta J. Litinin jami'an Amurka sun soke hukuncin kisa da iran ta yi wasu mutane biyu dangane daga zanga-zangar jinin gwamnati tare da bayyana damuwar cewa nan ba daɗewa ba iran za ta iya kashe wasu ƙarin mutane bayan an yi musu shari'a ta rashin adalci a wani bangare na murƙushe su. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya shaida manema labarai cewa daga kausan murya Amurka ta yi Allah wadi da hukuncin kisa da aka yi wa Muhammad Mahdi Karami da Muhammad Hussaini. Iran ta ce ta zartar da hukuncin kisa kan mutanen biyu a ranar Asabar bayan da aka same su da laifin kashe wani sojan kare juyin jihali musulunci na Iran a birnin Karaj a farkon watan Nuwamba. A ɗaya bangaren kuma babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya faɗi yau Talata Iran na keta dokar haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa tare da aiwatar da hukuncin kisa kan mutanen da ke da hannu a zanga-zangar. A cikin wata sanarwa da Turk ya fitar ta ce makamin da ake amfani da su wajen aikata laifuka domin hukunta mutane saboda amfani da haƙƙinsu na bil'adama kamar waɗanda ke shiga zanga-zanga ko kuma shirya zanga-zanga ya kai ga hukuncin kisa. Iran ta zartar da hukuncin kisa kan akalla mutane hudu dangane da zanga-zangar da aka fara a watan Satumba a matsayin martani ga kisan da 'yan sanda suka yi wa Mahsa Amini mai shekaru 22 da haihuwa. Ma'aikatar shari'a ta Iran ta ce an yanke wa dukkan mutanen hudu hukuncin kai wa jami'an tsaro hari. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun soki yadda ake gudanar da shari'a cikin sauri kuma a sirrance. Daga ƙarshe shugabannin ƙasashen Canada da Mexico da kuma Amurka na shirin ganawa yau Talata a birnin Mexico domin gudanar da wani taron kolin na fadar White House da tace zai mayar da hankali kan haɗin gwiwa tsaro da tattalin arziki a yankin. Tattaunawar ta hanyoyi uku tsakanin Prime Minister Canada Justin Trudeau da shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez Obrador da shugaban Amurka Joe Biden za ta biyo bayan wani zama da jami'an Amurka da na Canada su tattauna kan yaƙi da sauyin yanayi da kuma hanyoyin tallafawa Ukraine a yaƙin da take da mamayar Russia. A ranar Litinin, batutuwan da suka shafi ƙaura, sauyin yanayi, kasuwanci da masana'antu su ne tattauna Amurka da Mexico a matsayin mai masaukin baki. Lopez Obrador da babbar murya ya buƙaci ƙarin haɗin kai a nahiyar.
Kai da Safilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu leƙa Niger inda jami'an tsaron ƙasar suka kama wani mutum wanda ya shahara wajen yin garkuwa da mutane a tsakanin ƙasashen Najeriya da Niger inda aka jima ana neman sa. An dai kama wannan mutumi ne mai suna Muhammad Salisu Isaka a wata unguwa dake cikin garin Agadez inda yake a boye. Wannan ya biyo bayan kama wasu gaggan masu garkuwa da mutane da sauran miyagu da aka yi a baya-bayan nan. Daga birnin Agadez, wakilin murya Amurka Hamid Mahmud ya aiko mana da rahoton.
A jiya ne jami'an tsaron ƙasar Nijar suka kama wani ɗan bindiga da ya ƙaurin suna wajen garkuwa da mutane mai suna Muhammad Salisu Isaka wanda ɗan asalin jihar Mara'i ne kuma ya kasance babban mai aikata mayin laifuka ciki har da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Abinda ya yi adadin ɗan bindiga 16 da jami'an tsaron suka kama a cikin sati biyu. Ɗan bindigar dai an jima ana neman sa ruwa a Jallo a Najeriya da Nijar domin ya kasance ciki wani gungun ɗan bindiga da ke garkuwa da mutane a ƙasashen biyu wanda daga bisani ya dawo garin Agadez domin ci gaba da aika-aika. Tuni dai jami'an tsaro suka kaddamar da binciken maboyar sauran 'yan bindigar da ke garkuwa da mutanen tare da sanya kafar wando guda. Jumusu Abubakar, shugaban rundunar 'yan sanda ta jihar Agadez.
Duk abin da shahi 'yan ta'adda gadama zuwa daga kasar waje da ko'ina suna dibi a wannan Agadez wuri ne wanda adda sauki a zo aiwa da an kaga dama a koma. To mun kasanta musu ba haka nan ba ne. Wanda ya zo da mugunta ya gode ya zo da ya cuce mutane ne da kinginsu to duk yanda an kai yana ganin mun shiga wando guda. Fiske mun ɗauki mataki an toka an mugu ya zo ko ina muna da mutane wanda Allah ya zama maganin shi don ka kara ma an sun jiya an toka su sha ma a gadar su lahiya su ta can wani wuri su yi karkokinsu tun da yawanci duk da ƙasa waje ne suka zuwa.
Ba kasafai ake samun damar kama waɗanda ake zargi da laifin sace mutane domin neman kuɗin fansa da ke neman ta zama gagarbado a wasu yankuna na ƙasar Nijar. Lamarin da ya sa Harimar Tan Mukhtar wanda shi ne babba alkali mai shigar da ƙara a Agadez ya yi kira ga al'umma na su ba da tasu gudunmawa wajen fallasa duk mutumin da su yarda da shi ba.
Kokarin da jami'an tsaro suka yi ya cancanta jama'a su kawo musu goyon baya na musamman ta hanya ba da labaru duka wasu miyagun mutane da aka gaba a yarda da su ba in an ga irin abubuwan da suke a rika gaya ma jami'an tsaro saboda a samu duka waɗannan mutane a tsaida su saboda jama'a su tsaye da ayyukansu cikin kwanciyar hankali da lumana.
A nasu bangare masana sha'anin tsaro na ganin samar da wata manufa ta bai daya tare da mika ta ga gwamnati na iya zama mafita ga wannan matsalar da yanzu ta shafi yanayin zamantakewa. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
Agaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. To bari kuma mu haura China. Kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata, masu ruwa da tsaki na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu tun bayan da China ta sake buɗe kan iyakarta shekaru uku bayan bullar annobar coronavirus. Mai tsokaci na baya-bayan nan shine wani ɗan Najeriya mazaunin China mai suna Aminu Al-Amin Salisu, wanda hirarsa da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya bayyana halin da ƙasar take ciki.
To alhamdulillah rayuwa ta dan fara dawa, amma dai zan ce kowa yana ɗarɗar. Mutane da kansu yanzu ba sai ka ce ka su ji wurin da yake taron mutane ba. Kowa inda ba ya kama dole ba za ka ga kowa da yana ƙoƙarin ya zauna inda yake.
Wanga wasu hotuna da suke nuna yadda lokacin da aka ɗage wannan tsauraran dokoki yadda mutane suke ta rigyargen siyan tikitin jirgin sama da na jirgin ƙasa domin su ga sun yi tafiya.
Shi ne saboda ka san akwai waɗanda da yawa yanayin zance takunkumin da aka sa in ka je sai ka cike nan ka yi rijista can ka yi abubuwa ya sa kwata-kwata ba sa sha'awar ma su yi tafiya. To amma yanzu ganin an ɗage wannan kowa yana jin daɗin zai je inda yake so ba tare da an ce masa ya cike can ya yi wasu abubuwa ba.
Wato ba sai ya yi COVID test sannan ya nuna wata shaida ba sai ya yi COVID test
ya yi duk ba sai ya yi wannan ba. To shi ya sa kuma wasu kaga da yawa gaskiya saboda tsoron waɗannan abubuwan ya sa wasu da yawa sun haƙura. Akwai waɗanda tun lokacin da aka fara korona har yanzu ba su je sun ga ɗan uwansu ba.
To amma ya rufin masana'antu yadda suke gudanar da aikinsu yanzu bayan ɗage wannan
dokokin? Gaskiya dai bayan ɗage wannan abin masana'antu da yawa wasu ma gaba ɗaya in ka kirawo kana son ko a kai maka kaya da sauransu za a ce ma ma'aikatan duk ba su da lafiya. Kaya abu ne mai ban mamaki wanda ko lokacin da aka yi ainihin ta farko da abin ya barke a Wuhan gaskiya dai zan ce bayan kaga wani lokaci da gwamnati ta yi kontrolin abin to an ci gaba da harkoki to amma wannan ya sha kusan kowane kamfanoni da yawa in ka kira kana son a kai makala a ce a yi ma'aikatan sai dai kaɗan jira a gani yanda abin zai dawo amma ma'aikata da yawa ba su da lafiya.
To wannan watakila kenan zai shafi yadda ake samar da kayayyaki a duniya tunda China tana ɗaya daga
cikin ƙasashen da suke samar da kayayyaki. Ya ma shafa ya shafa sosai don wasu kamfanonikan da yawa sun tsaye da ayyukansu sai da aka danyi kwanaki to.
To yanzu ga shi China za ta shiga wato sabuwar shekara ko hutun sabuwar shekara kuma lokacin da ake tafiye-tafiye sosai. Ban sani ba kana ganin wannan tafiye-tafiyen mutane za su saki jikinsu su yi kamar kafin lokacin da corona ta zo tunda an ɗage duka dokokin da ya shafi.
Gaskiya dai ka idan na gani a labarai ciye yanda mutane suke tafiye-tafiyen abin ya ban mamaki mutane da yawa musamman waɗanda suke shiga Hong Kong da kuma 'yan Hong Kong da suke Chinese suke dawowa gidajensu na nan China mainland. To da yawa dai na ga gaskiya nan ba na masu tafiye-tafiyen da yawa sosai da sosai.
To kana ganin hakan zai ƙara yaukaka wato saye da sayarwa kenan tunda da kuma hada
hada? Insha Allah. Insha Allah abubuwa saboda mutane ta san duk da yanzu corona ta barke amma mutane kuma wannan tsoron ya ma fita daga ransu. To kowa yana ganin ma ko da ya kamu da ita zai iya yi wa kansa magani zai iya kula da kansa ba tare da an takura masa ba.
Wato yanzu mutane sun daina jin tsoron corona kenan.
Yawwa abubuwa da yawa na gara su dawo yadda suke kamanda.
Madalla mai tsokaci kan al'amura a China Aminu Al-Amin Salisu kenan a hirarsa da abokin aikin mu Muhammad Hafiz Baballe. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne da minti 17, karfe 4 kenan na yamma da minti 17 a Najeriya, Niger, kamar da Chadi wato karfe 3 da minti 17 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da ɗumɗumin su. Yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina fiyaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noman tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da ƙwararre kan noman zamani Alhaji Ahmad Sani Ibrahim wanda shine shugaban kamfanin Ansar Technology da ya fice kan harkokin noma da kiwon dabbobi. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗan koma baya kaɗan inda wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta yi wa Alhaji Ahmad tambaya kamar haka.
To da yake kayi batu a kan cewa duk wani abu har da ya shafi noma kuna yin shi kama daga kiwo da dai sauransu, shin waɗannan abubuwan yakan yi amfani da lokaci kamar lokacin damina da lokacin rani da dai sauransu, shi ma wannan akwai irin dabaru na zamani wanda kuma kuke iya tantance yanayi da kuma lokaci?
Yanzu halin da aka ciki yanzu duniya sun riga sun ga ci gaba, muna da na'ura da zai baka bayani yace ruwan sama zai fara yace zai tsaya, in za ka yi noma rani yace ne ya kamata ka yi noma alkama yace ya kamata ka yi noma shinkafa, depend da yanayin wurin ko depend da gehen kasan. Misali a Najeriya muna da wasu wurare kala kasa guda shida, geozones guda shida a Najeriya. Lokacin da zaka yi noma kama a jihar Jigawa ba lokacin da zaka yi noma kama a Sokoto ba, ba lokacin da zaka yi noma kama a Maiduguri ba. So wannan lokacin duk gaba daya an na'ura yanzu an yi ga design na'ura da zai gwada maka cewa ga lokacin da zaka fara noma, ga lokacin da zaka sa taki, ga lokacin da ya kamata ka sa magani feshi, ga lokacin da ya kamata ka girbe abun gonanka. To wannan gaba daya yanzu mun riga mun sa shi a cikin na'ura. Duk harkan da bayani noman sai dai manoma ya ji Allah ya shigo mashi gobe ya kamata sa taki, gobe ya je sa taki yana nan yana nan yana nan, Allah ya saki shi wasu cewa shi gobe ya kamata ka je a sa urea. To wannan bayani depend on kwanukan da ya kamata abun na yayyo. Saboda shuka kamar jariri, in baka ba shuka, in baka ba jariri abincin da ya kamata ka ba zai yi girma ba. Haka ma shuka yake, in ka ba shuka yo is either jaririn da aka bari da yunwa kwashakwa ya kama shi, in ka ba shuka basa baka ba shuka abin da ya kaso ba kwashakwa kama shi zai. Saboda haka kuka ba abinci da ke baya ba zai yi maka abin da ya kaso ba.
Ko idan muka yi la'akari da matsalolin tsaro musamman a Najeriya da ake fuskanta, wanda da dama ya kawo tarnaki wajen gudanar da ayyuka da suka shafi noma da dai sauransu, ya ku kuke tunkaron wannan ganin cewa kalubale ne, shin da akwai wani fasaha ko kuma wani dabaru da kuke bi wajen sauƙaƙa ko kuma samun mafita ga wannan matsalar da ake fuskanta?
To in za ki diba irin wannan abubuwan bai daidai zuwa kasan Najeriya ba, amma na je wasu kasashe inda already suna cikin wannan yanayin da muka cikin yanzu. Sun develop na kulori wanda akwai kamera wanda za a sa gona yana kula kilomita biyu ko kilomita uku, ko a rura ya hado cikin gonan nan za a gansu daga wani wuri. Kamar ni na office na wasu gonaki na wanda a Jigawa, wanda a Zamfara, wanda Enugu, ta nan computer na zan kalle su, zan ga yanayin gonan, zan ga abin da aka ciki, zan ga masa abin da za su yi. Ina da gonan kifi nan ta nan computer na, za a ba da abincin safe na kifi nan ta computer na zan diba, in ga kwan ba da abinci ko ba ba da abinci ya aka yi aka ba da abinci, wani lokaci aka ba da abinci. Na'ura ya riga ya je, ni yanzu technology ya riga ya gyara komai a duniya, amma saboda insecurity ya zo Najeriya ba daidai da ba, a yanzu manoma suna cikin wani rudu, sun rasa gano ina za a tunkara. So amma insha Allah very soon wannan dubarun na noma zai rinka zuwa masu na technology na ya zai su ma reporting cewa barayi ga barayi sun zo, su ma reporting cewa akwai threat na security a gehen su da jami'an su da aka masu temukuna guga.
Duk wani abu da za a yi sai da kuɗi, a kana ganin abu ne mai sauƙi wanda kowane nan manomi da ma wanda yake karkara zai rungi mu wannan fasahar ganin cewa kila da akwai tsada da sauransu.
Shi yasa manoman aka ba su shahara su yi kungiyoyi. Misali wanda a gehe guda aka sa mutum ɗari biyu, mai hekta guda-guda suna da hekta ɗari biyu kenan. To suka haɗa kai su suka zama abu guda. To wannan na'urorin da wannan technology fasaha gaba ɗaya zai zo masu da sauƙi. Amma mai hekta guda an kace samu wannan fasaha maybe zai shekara goma yana noma bai mai da abin da ya kashe ba. Amma suka yi kungiyoyi, suna cikin kungiyoyi, wannan fasaha ba zai masu ya samu ba. So duk kullum shara ne muka ba manoma shi ne duk duniya ya yiwu, duk da manoma suke kanana manoma sai suna kungiyoyi, shi zai sa su yi magana a ji su, shi zai sa suna son wani taimako a yi masu da gaggawa.
Duk da zuwan zamani akwai manoma waɗanda suka riƙe abu guda, kamar idan mutum ya saba da noman shinkafa baya iya yin wani abu idan ba shinkafan ba. Kazalika idan mutum na kiwon kifi ko kaji sai kaga anan yake baya gode wani abu na daban. To wace irin shawara ansar zai baiwa ƴan uwansa matasa waɗanda ke da ilimi ko sha'awar shiga harkan noma ganin kun hada komai da komai?
Ayyuka a Najeriya babu abu ne zai ba matasa aiki a kasan ba noma ba. Sauran ba dan babu kasan da yake mu kasan noma mai kyau a duk Afrika gaba daya. Sannan kuma in ka diba matasan da suka hitowa a duk shekara a university, wanda suka hitowa College of Education, wanda suka gama secondary ba su ma proceeding ba, za ka ga shi yasa insecurity da abubuwa da yawa da wasu abubuwa da yayi muna yawa saboda rashin aiki.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin Ansar Technology Alhaji Ahmad Sani Ibrahim da kuma wakilin mu Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim, sai kuma Jule Leather Creation da ta daidaita mana sauti, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
To sakonmu na farko a ya fito ne daga Faruku Mahekaroga da Nasifi Ibrahim Ragan Malam. Suka ce a gaskiya abinda matar shugaban DSS Yusuf Bichi ta yi wa dan takarar gwamnan Kano na NNPP Abba Kyari wato Abba Kabir Yusuf a filin jirgin saman Kano san bai dace ba. Saboda haka ya kamata a dauki matakin da ya dace. Daga nan sai sakon Aisha matar Hussein Dangwa ta Karaso jihar Yobe. Ta ce hakika yunkurin iyaye da ɗaliban makarantar Yawuri na jihar Kebbi na sai da dukkan kadarorinsu da suka mallaka kama daga gidaje da gonaki da ababen hawa da yan biyan kuɗaɗen da yan ta'addan da suka yi garkuwa da ƴaƴansu suka buƙata. Wannan hakan ya yi daidai. Tunda gwamnatin Najeriya jami'an tsaro sun gaza, wannan abu ne mai kyau. Daga ƙarshe suke addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya da ma ƙasashen Afirka baki ɗaya. Sai kuma sakon daga Adam A. Adam Gashuwa da Alhaji Umar Fo'e ba Gashuwa suka ce sabuwar dokar ƙayyade cire kuɗi ta na'urar ATM da ta fara aiki a Najeriya tabbas ta bar baya da kura ganin yadda jama'a ke cece kuce a kanta. Daga nan sai sakon Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka ya ce babu yabo ko jinjina ga wanda zai ɗauki wuƙa ya caka wa cikin shi sannan kuma ya yi ikirari don haka ba daidai ba ne. Yan kungiyar IFAP su dinga tura al'ummarsu ba duba da yadda muka ji cewa suna tura al'ummar yankin su wuraren bukukuwa da jana'iza tare da yi musu barazana. A ƙarshe muke fatan Allah sa su gane ababen da suka aikata a ƙasar nan.
An gaishe ka Sarfila Hashim Gumel yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
To a takaice shugabannin kungiyar tsaro ta NATO da na tarayyar Turai sun karfafa kudurinsu na baiwa ƙasar Ukraine goyon bayan sojojin tunkarin mamayar Rasha ta kusan shekara guda ciki har da samar da ingantattun matakan kariya ta sararin samaniya da sauran kayayyakin aiki. Shugaban kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta faɗa manema labarai yau Talata cewa tana ganin ya kamata Ukraine ta samu dukkan kayan aikin soja da take buƙata domin kare kanta. Yau Talata wata kota a Uganda ta soke wani sashi na dokar sadarwa da aka yi amfani da ita wajen gurfanar da masu sukar gwamnati, 'yan jarida da marubuta ciki har da biyu daga cikin waɗanda suka yi gudun hijira a Jamus, in ji hukuncin. A ƙarƙashin dokar hana amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa ta Uganda, ɗaya daga cikin sassan ya haramta amfani da ita ta amfani da hanyar sadarwa don damun zaman lafiya, shiru ko take haƙƙin mutum ba tare da wata hujja ba. Hukunce-hukuncen waɗanda suka aikata laifin na iya kama daga tsauraran hukunci na tsabar tare kuɗi zuwa ɗaurin shekaru masu yawa. A jiya Litinin jami'an Amurka sun soki hukuncin kisa da Iran ta yi wa wasu mutane biyu dangane da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati, tare da bayyana damuwar cewa nan ba da daɗewa ba Iran za ta iya kashe wasu ƙarin mutanen bayan an yi musu shari'a ta rashin adalci a wani ɓangare na murƙushe su. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya shaida manema labarai cewa daga kausan murya Amurka ta yi Allah wadai da hukuncin kisa da aka yi wa Muhammad Mahadi Karni da Muhammad Husaini. Iran ta ce ta zartar da hukuncin kisan ne kan mutanen biyu a ranar Asabar bayan da aka same su da laifin kashe wani sojan kare juyin juhalin musulunci na Iran a birnin Karaj a farkon watan Nuwamba.
To masu sauraro da haka kuma kuka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Ladas Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau, ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'asalam, amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafi.